اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل اجرنا في الامور كلها واجرنا في الدنيا دار الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واجرنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام ولا الهدي ولا الملائكة ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فانا ذكر حديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. كما يقول المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Barkamu da wannan yammaci yau 24 ga watan azumi na wannan shekara. Hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1439 wanda ya daidai da 9 ko ga watan 6 2018. Za mu ci gaba da karatu mai albarka wanda muka riga muka saba a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan na girma sarkin nan ba. Jiya mun karanta aya ta farko a wannan sabuwar sura da muka shiga, surar Maida. Surar da muka ce tana daga cikin surorin da suka sauka a ƙarshe, saboda a cikinta ne aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Sannan kuma mun ga yadda a farkon surar Allah madaukakin sarki ya yi bayani, mu cika alkawura sannan mu bi duk abin da yake tsakaninmu da ƴan uwanmu da ubangijinmu, ko menene na abin da ya dace wanda yake wuyanmu mu zartar da shi. Ga kuma ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya hore mana na dabbobi wanda ya halatta mana mu ci. To mun shiga aya ta biyu, lokaci ya halinsa ita ce inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallahi, ya ku masu imani kada ku halalta wa kanku keta alamomi na addinin Allah maɗaukakin sarki. In an ce sha'ira shine sign ko symbol, duk abin da yake misalta wani abu shine ake kiransa sha'ira. Jam'in sa shine sha'air. In an ce sha'airan lahi, abubuwan da suke alamta addinin Allah, duk abin da in an gan shi an ga addinin Allah, duk abin da an gan shi an ga abin da ya shafi harkata addinin Allah, to wa'annan suna yake kiran su sha'airin lahi. To Allah maɗaukakin sarki sai ya ja kunnen mu cewa kada mu halalta mu kan mu keta alfarmar wa'annan abubuwa ɗin. Ɗauki misali, an keta guri, an cace guri, an kafa duwatsu 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 sai aka siffar masallaci, kaga wannan sha'ira ce daga cikin sha'airin lahi, alama ce daga cikin alamun addinin Allah. Saboda idan ka zo gurin nan ka shiga ciki kai fitsari, sai dai yake da ka shiga masallaci kai fitsari, tunda an yi sa alamar masallaci a gurin, za ka yana bukatar wata kenan ka mutunta shi. Kar ka halarta ma kanka keta alfarmar wannan gurin. Haka kuma azumin wata Ramadana, mutum ya zo shi rana a tsaka ya ci abinci, alama ne ta keta wata kenan alfarmar addinin Allah maɗaukakin sarki. Haka kuma wurin wa'azi, mutum ya zo ya yi walakanci ko ya tada hayaniya, to ya keta alfarmar alama daga cikin alamun addinin musulunci to wannan shine abinda Allah ya dauki fike kike mana karmi haka la tuhillu sha'airallahi kada ku halatta makanku keta alfarmar addinin Allah ba da wuce sai malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka akan wani mutum da ake kira Shuraih al-Hindi ya tabbata kowa da kafarsa ya zo har Madina wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga can tun daga Yamama garin su Musallama al-Tazzabi kusan da ma matsalar akwai irin matsala tsakanin mutanen Yamama da su sauran Larabawa Quraisha da sauransu saboda kishi su wa'annan kabilar Rabi'a ne wannan kuma kabilar Mudar ne saboda haka da Allah madaukakin sarki ya ya daukaka kabilar Mudar ta hanyar fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su su kuma kabilar Rabi'a sai suka zama suna kishi dan haka shi yasa lokacin da Musallamu al-Kazzabi ya bayyana sai ka ji mutum daya daga cikin su yana cewa ashhadu anna muhammadan sadiqun wa anna musailamata kazzabu lakin kazzabu Rabi'a ahabu ilayya min sadiqin Mudar na yadda Muhammad gaskiya yake fada na yadda Musailama ƙarya yake amma makarantar Rabi'a ni yafi mun mai gaskiyar kabilar Mudar kada ka sanar da wannan matsalar to shi wannan Shuraih al-Hindi da muke magana yana cikin kabilar wato kenan Rabi'a da Rabi'a da Mudar kuma duka farki ne na Larabawa duka daga can wato kenan kakansu daya tushen su gindi daya kuma daga Imam yake da haka sai yake cewa sai wannan mutumin sai ya zo Madina da ya zo gurin Madina ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi akan me kake kiran mutane ya ce ina kiran su akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ina kiran su akan tsaye da sallah da bada zakka da aikin haji da mai irga masa da shiga cikin musulunci da kuma wasu karantarwa na addinin musulunci sai ce to shikenan naji amma ina da mutane da in na koma gida sai mun yi shawara da su in sun yi shawara zan zo maka da mutane wanda ke za su yi imani shikenan sai ya fita da ya fita bayan garin Madina sai samu dabbobin mutanen Madina ma zama da kashe mutanen ya kore dabbobi ya tafi jama'a aka ta aka bi shi ina ya tafi ba a same shi ba sai tafi yana wasu waƙoƙinsa yana wasu maganganu ya nuna cewa sun kwada suna bacci shi kuma wata gina ya tattare musu kayayyakinsu ya tafi saboda haka to ana nan dama da ya fita daga fitansa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu makareci ya zo muku me kuma yaudara sannan za ku ji sauran abin da zai yi bayan ya tafi lokacin aikin hajji sai gashin kabilan Rabi'a sun tafi aikin hajji kun san a zamanin jahiliya ma ana yin aikin hajji irin nasu na jahiliya to saboda haka sai zama sun yi kalada a dabbobinsu sun daddara musu filifas kaza da muka yi magana a wuyansu saboda haka suka koro su za su tafi a bina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabansa sun fita a Madina sun nufi Makka mutanen Rabi'a sun fito sun tafi sai aka yi cimbusa guri daya a kan hanya suna gana zafi ya Rasulullahi gafa Shuraih ya za a yi dole mu je mu ɗauki fansa a kan abin da ya mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba ku ganin sun koro hadaya ba ku ganin sun mata kalada a wuyanta sai suka ce a to ai wannan nasu na jahiliya ne wannan zamanin jahiliya yake haka mu yanzu a musulunci muke sai ta duk abin da yake halanta addinin Allah madaukakin sarki an umarce ne watakinan da mutunta wannan abu shi ne sai Allah ya saukar da wannan ayar sai aka hana musulmi a takin ɗinsu a cikin wannan watakinan halin Allah ke cewa ya alhazin abu la tuhillu sha'airallahi kada ku halatta keta alfarmar abin da yake nuna alamta addinin Allah madaukakin sarki wala shahrul harama kada ku kuma ku halatta makan ku keta alfarmar wata mai alfarma shahrul haram da ake nufi anan shine wato kenan bayan watan sallah sai ne zulqa'ada to a zulqa'ada ake tafiya aikin haji to shi kuma yana daga cikin shahrul haram dan haka aka ce karko keta saboda idan kuka yake su yanzu a cikin wannan yanayin yanzu kun keta alfarmar wata mai alfarma saboda an haramta yaki a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta yaki a cikin sa Allah madaukakin sarki ya haramta larabawa sun haramta tun a zamanin jahiliya me yasa suka haramta saboda mutunta wato kenan ɗakin Allah ɗakin Ka'aba a wancan zamanin ai ɗakin Ka'aba din mun riga mun sani ba mushrikai ne suka gina shi ba annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam gina shi sannan ba shirka ake a cikin sa ba musulunci ake a cikin sa har sai lokacin mulkin Hashim bin Abdul Manaf sai daga cikin kakannin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yaje Yaman Aisham yaje dauko gunki yazo ya saka shi juye mutane suka koma wato kenan bautar gunki amma duk haka wasu abubuwa na addini kadan suna dan taba shi a wannan lokacin saboda haka zaka ce karsi wannan dan in sai haka zai keta alfarma na wata mai alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa inna zamana kadista dara kai ati yauma khalaqa Allahu samawati wal arda zamani yanzu ya canja ya jigewaya ya da girgije kaman yanda Allah ya halci zamanin tun da can lokacin da Allah ya halci samai da kasa yake shekara wata 12 ne minha arba'atu hurum ciki akwai watanni hudu masu alfarma shine gaida zulqa'ada zulhijja da muharram sannan sai yace warajab mudri da rajab din da kabilan mudri suke girmama shi wanda yake tsakanin jima'a da kuma sha'ban saboda haka wa'annan watanni guda hudu abinda yasa ya faɗi haka an haramta yaki a cikin wa'annan watannin amma su a zamanin jahiliya in suna so su yaki misali a cikin rajab ko a cikin zulqa'ada ko a zulhijja ko a muharram in ya zama dole sai sun yaki sai su ce to jama'a an yi shawara daga yau wannan watan ba shine muharram ba an ɗauke shi an maida shi wata kaza shikenan sai su ce yanzu wannan wata kaza sai su faɗi wani watan da ba a yaki a cikin su sai su yi su yaki su idan a cikin zulhijja ta kama sai su cire shi ya zama ba shine jin hajji ba sai su maida shi wani guri sai su ɗauko wani sai su je su yi yakin su to saboda haka sai suka birkita shekara da ga ne sai su ce daga yau zamani ya koma kamar yanda yake shekara wata 12 ne ga watannin yanda suke ba za a saki cire wani wata a kai shi wani guri dan a halatta ke ta alfarmar wata ba mun gane wannan to saboda haka wa'annan watanni guda hudu sune ashhurul hurum amma kuma ibara na alqur'ani an cewa tai wala shahral harama kun ga wata da yake amfani da shi amma al maqsud shine wato kenan watannin guda hudu duka an haramta wato kenan yaki a cikin wa'annan kuma sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan menene hukuncin yaki a cikin sa ne kamma da ba za mu je mu tare su shiraihu mu abin nan ba Allah ce yas'alunaka an shahrul harami ai kitalun fihi kaga wannan badali ne suna tambayan ka dangane da hukuncin wata mai alfarma a'a ba shi ba yanzu yaki a cikin sa suke tambaya ba watan ba yaki a cikin wata ya halatta Allah ce a'a kitalun fihi kabir yin yaki a cikin sa alkaba'ira ne kabira ce daga cikin kaba'irai saboda haka kar ku yi kuma duk da cewa wasu malamai suna cewa daga baya an halalta saboda Allah madaukakin sarki ce fa idan salaka ashhurul hurum idan ashhurul hurum suka yi haka suka zale jikin su sai ce me waktu lil mushrikeena sai ku yake mushrikai to daga nan kuma bai sake maimaita ashhurul hurum ba tun daga nan wannan shekarar sun gama kowane shekara ma za a yi yaki haka ya halatta za a yi yaki a cikin kowane wata daga cikin ashhurul hurum to amma sai malaman tahqiqi suka ce a Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai taba yin yaki a cikin ashhurul hurum ba bai taba tura sariya ta tafi yaki a cikin ashhurul hurum ba sannan wannan ayan da take magana wala shahrul haram suratul maida ne wanda tana daga cikin surorin da suka sauka a ƙarshe babu nuska da yazo bayan ta dan haka magana cewa wai an soke wannan bayan yana nan a cikin sa a haramcin sa kamar yanda yake da saboda haka babu abin nan sannan kuma ai su mushrikan makka sun zargi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa akan yaki a cikin wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sariyar abin hadarami al-hadarami mutanen makka sun tafi ta wani guni annabi sallallahu alaihi wasallam maza sai ya tura wa'annan sahabbai maza su je su yi attacking din su a wannan gurin sai ya zama sun tafi a ƙarshen wata washe gari ba su san watan ashhurul hurum ya kama ba sai suka yake sai suka kashe wancan mutanen to da kace mutanen makka suka ce kad istahalla muhammadu shahral harama hakika muhammad ya halatta keta alfarma watan haram saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya akan wannan sai yake maka yace wannan yasa lokacin kari shahral haram kitali fi sai ce kullu kitali fi kabir sai ce wasaddu an sabilihi wa kufrun bihi wa masjidil haram ko akbar indallah haka ne yawa to raka ai su wayannan sabon da aka tura su an tura su 29 ga wata ne sai raka ba tabbatar watan ba su ga kamawar watan ba kuma sun bar Madina ba su kuma da labari ba tabbatar watan ya kama shirin zarawa shi gari suka ya take wannan mutar ashe wata ya kama su ba su sani ba amma su saddu da suke yi akan hanyar Allah madaukakin sarki su hana mutane wato kiran shiga cikin musulunci ko kufrun bihi da kafircin da suke yi ai akbaru indallah wannan ya kiji mawa take na gurin Allah dan haka kenan ya nuna cewa wannan zargin da suka yi sutil yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kage inda Allah wadanda take ba shi kariya akan wannan bai nuna cewa an halatta yaki a cikin ashhurul hurum ba saboda haka wannan kuma haddina ta nade haka ya kamata ce musulmi su bai jal amari ba a yaki a cikin wayannan idan wannan watan ya zo shi ba za ka nemi rigima da wani ba ba za ku fada da wani ba ba za a tada yaki a ciki ba da dai sauransu ballantana ake ta haddi kuma ka ga kafiran duniya yanzu abin da suke mana shine sai lokacin ya zo shi sai su kokari su kulla yaki tsakanin wannan kasan da wannan kasan sai su zo su ingiza musulmi sai su je su dan haka sai musulmi su je su tai saka sai a tikawa tawilat wanda za su halatta wannan har sai da ta kai ga yanzu abin da kafirai suke mana musamman kwanakin baka rikitan Siriya da Iraqin nan suka halarta mu mana keta sha'airillahi ta yadda musulmi idan yana wannan aqidar sai ya je masallacin dangwancin aqidar sai ya jefa bom kaga wannan intihaki ne na sha'airillah ko saboda ka su kuma ƴancin su ma sai su raddi sai su zo su a cikin masallaci su jefa wani bom din dan haka nan gaba in yaki ya hada ku dare da kafirai kuka ce musu ai wannan ashhurul hurum ne za su karanta muku tarihi a shekara ta kaza da kaza da kaza tsakanin musulmi da su sun yaki a cikin ashhurul hurum sai yanzu ku ce mana kaza kaza ko kuma kuka ce a ba a taba masallaci sai su ce a shekara kaza da kaza da kaza musulmi sun jefa bom a cikin masallaci kaza dan haka yanzu su masu destroy masallaci ba da musulmi me yasa ku musulmi ku kuka ja saboda me ba ku aiki da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar muku a cikin alqur'ani Allah ya ce kar ku haranta wa kanku wato kenan shaharul haram ko kuma ga shi yanzu kun yi da aka sai zama hujja wato kenan a kanku amma da kun mutunta ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya zo Madina ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ya fita ya kashe ɗan kiwo ya ebe dabbobi raguma duk ya kore ya gudu da su amma aka hadu da shi a daidai lokacin da za a iya yakan sa kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam shi duk zalunci ya yi wa musulmi saboda me gudun kar a keta alfarmar wannan wata din amma dan me yasa musulmi dan uwansa musulmi ba zai iya hakuri ba zai je ki bom ya je jefa a masallacin da ba na akida su ba duniya sai ta ji cewa an jefa bom a masallaci ko kwanan na akwai bom din da aka jefa cikin masallaci zo ba ku haram wani kona masallaci ne ba a yi ba mutane suna sallah a nan nan garin fata sun anje an jefa musu ban cikin masallaci ka isa nan gaba ka ce wa kafirai wai ba a je ba a gina da masallaci ka taba jin kiran sa ya jefa ba a cikin masallaci ka taba ji ai guri ne wanda yake dume san addini yana da kishi a kansa ni mai hada kan menene dalilin da yasa abrahatul ashram ya ɗebi giwa ya ce zai je rushe ɗakin Ka'aba a Makka ai balarabe ne dan kabilar kinana da ya gina da shi wannan abrahatul ashram ya gina babban coci a sana'a a yaman ya ce zai amfani da wannan ya yada addinin kirista harkar larabawa duk ta komo nan su daina zuwa makka suna yin dawafi balarabe dan kabilar kinana da ya ji labari sai ya shiga cikin cocin sai ya kashi sai ya goga musalikin da tasu sai aka ce wannan balarabe ne dan kabilar kinana shi yasa abrahatul ashram fa saboda haushin da ya ji an taba addininsa shi ya safa ya ɗauki giwayen nan ya tafi zai je rushe ɗakin Ka'aba saboda haka bene ya sa ya ji haushi an keta sha'ira daga cikin sha'airin lahi to amma maimakon ya amfani da hankali da ilimi sai ya ce bari ya je ya keta kuma sha'irar da tafi tasa da ya tsaya a can gurinsa gurin addini ne shikenan sai kuma je zai taba dakin Allah madaukakin sarki wanda tunda annabi Ibrahim shi ya gina wannan annabi Ibrahim alayhi salatu wasallam ya gina wancan kafin annabi Ibrahim Adam alayhi salatu wasallam da malaiku suka gina wannan dakin Ka'aba zai je rusa saboda ka sai tare abin da wata kenan yafi karfi saboda bai amfani da hankali da kuma ilimi a wannan lokacin ba to saboda haka Allah madaukakin sarki ce mai girmama duk wani abu da yake alamta addinin musulunci sannan mu girmama shaharul haram walal hadaya sannan mu girmama hadaya hadaya wanda ake yi wato kenan za ka cin zaje aje aikin haji duk dabba da ka gane wannan dabba ce ta hadaya sai a mutunta ta duk wannan dabba ta layya sai a mutunta ta duk wani abu na addini ne sai a mutunta shi sai a mutunta shi mun gane wannan yawa kai ko mota na kace wannan motar an aje ta saboda addinin musulunci sai a mutunta wannan mota din saboda ta ci albarkar addinin musulunci din walal qala'ida sannan ku girmama wannan qala'ida da ake yi qala'ida da ake daura wato kin sai slippers a wuyan raƙuma ko raƙumi wata dabba za a kai ta aikin haji in kun ga wannan karku wato kinan atakin din su wala amin albaytul harama sannan kada ku halarta ma kanku keta alfarmar wa'anda suka fito daga gidansu za su je baitul haram masallaci mai alfarma wannan shiraih din nan shiraih al-hindi ba sun fito daga yamama ba za su tafi to saboda haka kar ku taba su Allah madaukakin sarki ce kar ku taba su ba kuma su ba kowa ma duk wanda ya nufi ɗakin Ka'aba zai je yayi ibada yabtaguna fadlan min rabbihim suna neman falalan ubangijinsu wato kenan musulmai ne suka kasance ko ma ba musulmai ba Allah madaukakin sarki ce kar ku halarta ma kanku keta musu wato kenan alfarma amma ne sace yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana suna neman falalan Allah da yardan su saboda addinin musulunci bai halarta mana idan mun je mu aikin haji ko mu kasuwanci ba za ka iya ware kudinka na aikin haji gashi wanda za ka je kai ka ware kuma wasu kudinka a gefe in ka je kuma ka sayo kaya ka kawo ka zo ka sayar wannan ya halarta Allah madaukakin sarki ya halarta wannan bai haramta ba sannan ya halarta ka sai kayan daga nan ka tafi da shi ka je ka sayar ka zai arkarka ko kuma a gurin kaga wata yar riba zaka saya ka sayar a lokacin ba tare da zai hana ka wani abu daga cikin wato kinan ayyukan ka na aikin haji ba to Allah madaukakin sarki ya halatta wannan saboda haka yake cewa ayyuka guna fadalan min rabbihim wa ridwana wanda suke neman falala wato kinan daga ubangijin su da kuma wato kinan neman yardar Allah madaukakin sarki saboda haka kar ku yi atakin din su kar kuma ku taba su wai za halaltu amma idan kun zama halali an gama aikin haji an je an yi arafa an dawo an kwana a Muzdalifa da sassafe an tafi Muna an zo an yi jifan jamra sannan mutum ya wuce Makka ya je ya yi dawatin ifada ya je ya yi tahaliki ya aske gashin kansa ya cire wannan haramin ya saka kayansa na gida ko ya zama halali kenan shi nake kira sa halali to Allah ce wai za halaltu idan kun yi tahalili kun warware wannan kun cire wannan uniform din to shikenan fa fadu Allah madaukakin sarki ya ba ku izini za ku je ku iza ku yi abubuwan da da kuke da takunkumi akan su cikin abubuwa na halal anan sai bada misali da isdiyad shi ne farauta kenan lokacin da kuka fito za ku je aikin haji an hana ku taba dabbobin jeji saboda haka idan kun tafi yanzu kun gama ya halatta za ku yi kuma gashi sai zo da sigar amri fasdadu ku je ku yi farauta kuma a ka'ida usuliya shine al'amru yaqtadi al-wujuba allahumma illa idza kana hunaka qarinatun tasrifuhu an zahirihi in an ce Allah ya ce ayi kaza ya zama wajibi sai dai idan akwai qarina wanda za ta kau da shi gaba da zahiri yawa saboda haka yanzu sai ya zama wato kin al'amru lil ibahati yawa ya zama umurni na ibaha saboda ba zai yi a ce duk wanda ya gama aikin haji kuma sai da ke kulke da ke ne sai da farauta ba in an yi haka ne sai zama kuma an jawo ta mushakka shi kuma Allah madaukakin sarki baya nufin ya kuntata muku ai ma'anan farqadu kenan yanzu uhila lakum al-insiyad an halata muku duk wanda zai je ya tashi aikin haji ya gama ya kama hanya zai tafi garin su in ya zo mu zai iya makewa in ya zo ta barewa inda za ta kamu zai iya kamawa ya yanka wato kenan yace amma da lokacin da kuka tafi da niyyar aikin haji to wannan bai abin nan ba kuma Allah madaukakin sarki kamar da malamai suka nuna cewa ya jarabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kuma hakika sun ci jarabawa to da duk lokacin da suka fito daga Zulhulaifa inna lillahi inna ilaihi raji'un a lokacin da suka fito sai Allah madaukakin sarki sai ya jarabe su da dabbobi sai kun zo kun zauna a gindin bishiya kuna huta kafin ku tashi ku yi gaba sai ka ga zomo ya shigo cikin tsakiyarku wai ya san cewa an haranta muku ta bashi sai ka ga jakin daji ya shigo sai ka ga barewa sai komai ba abin da ba su gani ba amma ba za su iya tabawa ba sai suka daure fiye da sahabban annabi Musa alaihi salatu wasalam a sahabul qarya allati kanat hadratul bahr wannan suka kasa daurewa an yi riwaya cewa Abu Qatada wata rana za ka tafi aikin haji shi sai bai dauko harami ba da haka yanzu sai ya zo Makka sai ya yi harami kenan a tanɗi saboda haka suna ciki sai da jakin jeji ya zo bai san cewa akwai mutum ɗaya ba harami a jikinsa ba ya gama wa da kansa sai tafi da ya su nuna masa ma sai masa ga abu ba za su nuna masa ba har sai da Allah madaukakin sarki ya ganar da shi ya zabura ma zai je abin nan ɗin sumashinsa da ya faɗi ya ce ku yi kawai suka ce ba za mu yi ko maka ba haka ya sako ya ɗauka ya bi jakin jeji mai je ya harbe shi ya dawo ya zo ya yanka sannan kuma ya ba su nama suka ce a sai mun je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ce mu ci mu ci saboda haka daga wa'annan sauƙin ya ce mu sai halal ne saboda haka ya halatta da ku iya yin farauta ko halatta duk a farauci duk abin da aka haramta muku amma bayan kun fita cikin haji sannan sai Allah ce wala jirman da kun shar'anu qawmi gaba da wa'ansu mutane kada ta ɗiɗe ku kada ta ɗauke ku saboda su wa'annan mutanen an sadu ku annabi sallallahu alaihi wasallam dan san halan hala sun kange ku ga barin wato kenan masallaci mai alfarma kada wannan gaba ta ɗiɗe ku an ta ta du sai ya zama ta kai ku zuwa ga ta'addanci kada ku yi wato kenan hakan nan wannan yana da ma'ana mai faɗi ɗaya daga cikin kamar yadda ya nuna zahirin Qur'ani ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun dauko za su tafi aikin haji suka je su inda aka samu sulhul hudaybiya ba ma aikin haji ba mutanen Makka da suka ji labari sai suka fito suka ce ba zai yiwu ba suka tare su akan hanya suka ce ba zai yiwu ba suka ce an mu ba yaki muka gomu ba bayan kuma an yaki Badar an yaki Uhud da aka kanwar tsakani a jike take sosai amma da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu fita kuma ya ce kar a fita da kayan yaki kuma aka tunkari Makka suka ce ya ce mu ba kayan yaki muka zo dake za mu yi aikin haji suka ce wallahi ba zai yi kai la tasma'u hal arab kada larabawan duniya su ji ce wai Muhammad ya zo salin alin ya shiga cikin Makka ya yi aikin haji ya fita ba zai yi ba a ce Quraysh sun kasa tanka masa ba zai yi ba don haka aka yi ta sulhu da tsakani a daga rishe aka tabbatar da sulhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakure ya koma bai yi aikin umrar a wannan ba sai da shekara ta dawo to yanzu wannan abin da suka yi su kuma sahabbai sun kagar cewa dole sai a shiga da aka haushi ya kama su abin da ya bata musu hankali shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na yi mafarki na ga mun shiga Makka lami lafiya kuma gashi sun shigo sun fito za su shiga Makka kuma sun zo bayan Makka din har sun zo wato kenan gindin wannan bishiya din a Hudaybiya kuma sannan a ce ba za su shiga ba kenan mafarkin annabin za a kare ta ba zai yiwu ba har sai da wasu daga cikin sahabbai suka rikice suka ce ba zai yiwu sulhun ba zai yiwu ba cikin su akwai sayyidina Umar ce ba zai yiwu mu shiga kai su kare mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya kama shi gefe ya kira shi ya kama shi ja shi gefe ya ce masa ni da yace maka ya ga mun shiga cikin haramin da ne yace maka sai shiru sai ta abace bana ba fa a ce to kika hakuri mana kaje da Allah zai to kun sanin suka kwantar da hankali su to wannan din sai Allah yace kada ya sa ku ku kasa yin adalci tsakanin ku da su saboda sun kange ku gaba da wato kenan masjidil harami duk abin da za ku gina naku ku gina shi akan gaskiya duk abin da za ku gina shi yasa kullum mutum yana cin nasara idan ya zama tsakaninsa da mutane gaba daya da mai sonsa da mai kinsa da mai cutansa da mai taimakonsa shi yana gina tasa a amalar akan gaskiya ne duk yanda aka je aka koma duk inda aka koma aka koma aka juya aka juya in ma arne ne bare cuce shi ba, in ma wanda ba musulmi bane bare cuce shi ba, in ma dan kungiyar su ne bare cuce shi ba, in ma dan da kungiyar su ba bare cuce su, in ma nasa ne ba zai tsallaka sama da adalci ba, to duk yanda taje ta juya shi zai ji dadin mu'amala da mutane domin ka cuce shi randa ya dawo fa yana wanda ba musulmi wanda ka cuce shi randa ya dawo musulmi ba, ko yana wanda kungiyar ruwa ba ta ku wanda ka yanzu misali ka dubi harkar siyasa inda zaka iya wanda mutum yana wannan fatin gobe yana wannan fatin. Lokacin da Ibrahim Wazir a GNP da yake cewa jama'a a yi siyasa ba tare da gaba ba, kada dai ba su yi wannan maganan ba, sai a zo a yi ta rigima gida daya wa da kani ni ina GNP wannan yana NPN mai ta gaba a junanmu, sai siyasa sai ta tafi ta bar mu, kuma ga mun don mun da shi wanda yake taimaka mu lokacin nake GNP yanzu baya nan ba ruwan sama da ni, sai na ba GNP ne wanda yake taimaka maka lokacin NPN yanzu baya nan ba wannan, kuma yanzu don mun dawo din dole kai ne dai zaka taimake ni, ni ma taimake ka, kaga sai matsala ta faru kenan ko ko kuma a cikin muna hakan in fita a GNP na in dawo in shiga cikin NPN din ka menene NPN ne a lokacin NPN din ka don shiga cikin NPN din ka to yanzu na dawo fatin mun zama guda daya, kuma yanzu abinda kawai na zalunci ya kenan da walakanci da rashin cin mutunci, saboda haka kullum musulunci karantarwarsa shine ka zama mai adalci tsakanin naka da wanda ba naka ba, to sai ka zama ka fita lafiya a gurin Allah, ka fita lafiya a gurin jama'a, duk inda ta je ta dawo kai ba za a complain ɗinka cewa kai zalunci ba, wannan shine karantar da Allah madaukakin sarki ya sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam, yawa saboda haka in akwai personal grudge tsakanin ku da mutum still kai kai masa adalci. An tambayi Sa'id bin Usayd wani ce azharaka Allahu ga yata ina son aurar da ita a waye ka bata aurar da ita, sai ce ka aurar da ita a mai jin tsoron Allah, fa innahu in kariha in ahabbaha amsakaha wa in kariha lam yuzlimha, ka aurar da ita a mai tsoron Allah, in yi rasar ta zai rungume ta ya kula maka da ita, in sai ya tafi ta ba zai zalunce ta ba, duk yanda za a yi ba zai cuce ta ba, babu maganar cuta, to saboda haka ya kamata kullum ya zama wato kenan a sifar musulmi walajin man da kun shara'a na kawai an sadu kan annabi masallacin harami an ta atabi, don mutane sun hana ku shiga masallacin mai alhurma karanta irki yadi dai ku zama ba za ku yi adalci ba, to ta adalci wato kenan, saboda wancan mutumin ya zo ya kore dabbobin ku ya tafi shurai kar ya zama kun ku hadu da shi ya zama ba za ku yi adalci ba, wa ta'awunu da haka ku rika taimakekeniya a junanku alal birri akan wato kenan nagarta, nagarta in an ce nagarta shamilan bai tsaya a kan ba, alal birri al anan alif da lam alal lil istigraqi, kamar ka ce innal insana lafi kusurin al insan innal lil istigraqi ai jami'al insan kowa da kowa, kaga yake wa ta'awanu alal birri ai ala jami'i aljihil abrar, duk wani hanya fuska ta nagarta duk wani hanya ta abu mai kyau, sai zama kullum ku a cikin ku mission din ku shine ya zama kun fitar da abu mai kyau, don haka duk inda za a yi wannan ku taimaka, duk inda za a yi wannan ku taimaka, ku jira Allah bada ku kisanki ku ga sakamakon da ku zai muku ko a nan duniya tun ba ku mutu ba, ko kuma wato kenan sai ma bayan ku mutu sai ku ga abin da Allah bada ku kisanki zai muku. Annabi sallallahu alaihi wasallam mun sha karanta inda yake cewa a zamanin jahiliya an gayyace ni, an taba gayyata na wani mutum da ake kiransa Halful Hudud, a inda Qurayshawa suka yi alkawari a tsakaninsu duk wani mutumin da aka cuce shi a garin Makka a ko ina ne sai sun nemo masa hakkinsa, za su taimaki raunana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a jahiliya aka gaice ni wannan lokacin ba mun wahayi ba, amma a yau da za a kira ni an mun wahayi ina annabin Allah manzonsa, da za a kira ni irin wannan mutum din kuma zan ansa, in dai irin wannan mutum din ne na adalci da su samu hakkin mai haƙƙi, yace wato kenan zan ansa a wannan lokacin, da haka taimakekeniya kullum ya zama akan nagarta wato kenan wa taqwa da kuma tsoron Allah madaukakin sarki, taqwa kuma wani gamu sabon da ake nufi da taqwa shi ne an taja albainaka wa bain azabillahi alwiqaya, duk abin da zai shiga tsakaninka da azabar Allah wannan shi ake kiransa at-taqwa, duk abin da zai sa mutane ba za su shiga fushin Allah madaukakin sarki ba wannan ana kiransa at-taqwa, saboda haka sai ka taimaka duk aikin alkhairi ana son wato kenan ya zama muna ciki muna taimakawa amma wala ta'awunu alal ismi kada ku yi taimake kene akan saban Allah za a zalunci wani a akar ku haka za a cuci wani a akar ku wani za a walakanta wani a akar ku wani za a yi rashin gaskiya a akar ku wani za a sabawa Allah a akar ku wani duk abin da yake al ism shine sabo wal udwan da ta'addanci ketara haddi ayi abin da ba daidai ba koda akan wanda baka so ne a bisa tsarin da ba na ka'ida ba to Allah madaukaki sarki ce wato kidan karku wannan watakullah Allah madaukaki sarki ce ku ji tsoron Allah madaukaki sarki lalle ku ji tsoron Allah wanda kuma kaga umarni ne babu kuma karina wanda ta kaure shi gaba da zahirin sa dan haka kenan wajibi ne kowa ya ji tsoron Allah madaukaki sarki jin tsoron Allah kuma Allah madaukakin sarki ya fassara shi a wasu gurare ya allazina ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah yanda ya cancanta a ji tsoron Allah madaukakin sarki kaga akwai aiki ana ku ji tsoron Allah yanda ya cancanta to da sabai ba su fahimci wannan sosai ba abin ya daga musu hankali sai aka tsokar da fattaqullaha masdatu ku ji tsoron Allah gurgurdan ikon ku ma'ana iyaka abin da zaka iya sadaka kai ka san abin da zaka iya duk abin da zaka iya ka san iyaka malejinka iyaka gejinka ka riga ka san wannan idan ka gaza akan abin da zaka iya yanzu baka ji tsoron Allah masdata ba kenan sannan ko baka ji tsoron Allah hatta tukatihi ba Allah madaukakin sarki ce ku ji tsoron Allah da cancanta da cancanta shine kuma kowa ya tsoron Allah gurgurdan abin da wato kenan zai iya in ya gaza saboda san zuciya to wannan kasaba inna ma yankusu Allah nasihi inna allaha lalle Allah madaukakin sarki shadidul iqabi yana da tsananin wato kenan ukuba ai in ya kama mutum azabar sa wato kenan tana da tsananin azab tana da tsananin wato kenan zafi ga duk wanda ya saba masa kenan ga wanda bai da takwa to mu je malam
urriman alaykum almaytatu wadam wa lahm alkhinziri wa ma uhilla li ghayrillahi والمنخنقة والموقوذة والمتوضية والنبيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما بني على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لإثم فإن الله غفور رحيم
الله مرحبا بكم تركيك حرمت عليكم الميتة أن حرم تاموك وفكنا تموشي a gare ku ko musulmi an haramta muku cin mushe ko da an halata muku bahimatul an'am uhillallakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum to wasu malamai suka ce wannan yanzu an sake karanta muku ne dan a suratul baqara an riga an karanta muku abubuwan da aka haramta muku yanzu ko za a sake maimaita shi saboda wato kenan tajidi dan haka dama Allah madaukakin sarki so kada alqur'ani wato kenan ya fada ya maimaita wa tazkiratan wa zikra li ulil albabi hurrimat an haramta wane ne ya haramta yanzu ba an bace sunan wanda ya haramta ba amma waye zai haramta wa al'umma ubangiji zai halice su me haramta muku almaitatu cin mushe saboda haka idan dabba ta mutu ba a yanka ta da sunan Allah madaukakin sarki ba wannan ita ce ake kiranta mushe saboda haka Allah ya haramta muku cin mushe akwai ina mushe yake farko saboda matsaloli da suke tattare da shi idan aka yanka dabba jini yakan zuba mafi yawan cututtukan da suke jikin mutum ko suke cikin abin suna cikin jini ne a nan ne suke hayayyafa so idan suka in aka yanka dabbar to jinin duk zai fice saboda duk da cutar da take cikin jini za ta iya fice wata da shi idan ba a yanka ba to jinin yana nan a cikinta sannan wannan kwayoyin cutar kuma suna nan a ciki saboda ka idan mutum yace zai iya kamuwa da wata matsala wannan ta zahiri ma kenan bayan kuma katantuwan hanin bauta ne daga Allah madaukakin sarki mutun ya hanu din bayan bangaren ibada akwai bangaren lafiya wata wani matsala da zata same shi wannan an haramta muku kuma cin jinin kansa yawo kai shan jini saboda ko sukan yanka su sha to wannan in an yanka sai a tare sai a sha Allah madaukakin sarki ya haramta muku wato kenan shan jini kwata kwata aga za wannan zamanin namu Allah madaukakin sarki ya kama zamanin da mutane za su zo su kama mutum su yanka su tare jinin kuma su sha saboda fati dan su kudi ko dan samu mulki ko dan samu wanda abuwan biyan bukata wanda take ta duniya sai ga mutum ya abin nan ya yanka ko kuma a yanka dabba a samu jinin a rika sa takaddun alqur'ani ana tsafi da su ko wani abu makamancin wannan an ce wata rana wani makafu wani marawo ya tafi tsalla ka tanga gidan wani babban mutum sai ga cikin dare mutumin ya zo ya dauko jariri ya zo ya yanka shi ya rike haka a kansa jinin yana ta zubowa a kansa ya yanka jaririn haka ya rike haka jinin yana ta zubewa a kansa kuma shi kuma tsarara sai ga katanga ya hau kanka danga ya sakare da shi yana kallon ifin Allah da aka gama sai ji jikinsa ba zai iya kuma ci gaba da harkar satan ba ma sai sai sa ko ya koma gida sai Allah na gode maka su din ma kenan ashin duk kudin nasu ba bobo ne to da sai ya hakura da abinda Allah madaukakin sarki wato kenan ya dora ba to Allah madaukakin sarki ya haramta muku jini jinin da Allah madaukakin sarki ya halalta jini kwaya jini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce oh hillal na maitatani wa damani an halalta mana cin mushe guda biyu an halalta mana shan jini guda biyu mushe guda biyu da aka halalta mana ce ne ce da fara da me kuma da kifi fara da kifi wannan ba sai an yanka ba an halatta mana mushi jinin da yake cikin jikin sa mushi in ka samu fara sai ka zasa kawai ka ci ba sai ka yanka ba in ka samu kifi sai ka zasa ka ci ba sai ka yanka ba jinin da yake cikin wannan an halatta mana halal ne me yasa ya zama fara da kifi saboda kusan suna da musharaka a wajen abubuwa idan fara za ta yi kwai tona rami take sai ta saka bindinta sai ta zuke kwanta zubar da shago sai ta tafiyar ta in an yi ruwan sama sai ya keke sai su fito kamar da abin karen gari take to idan ruwan sama ruwan ruwa ya zo ya cinye wannan gurin to wannan kwan ya tashi kyankyasuwa kifi zai zama kifi zama in a cikin ruwa ya kyankyasa ruwa ya zo ya mamaye gurin bai tashi ba har ya kyankyasa to kifi zai zama shi ma kifi in zai kwai kasa yake tona rami ne idan ya binne shi kenan inda ruwan zai janye ruwan damina ya zo ya duka gurin kifin ya karkasu fari ne za su tashi saboda ka suna da wadan interrelationship a tsakani Allah ba da kuma take ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta mana wannan jini guda biyu ai mai mushe guda biyu sannan jini guda biyu kuma shine da hanta al-kabiru wa tahal ko da hanta da saifa sun yi kama da jini Allah ba da kiyaye ce zamu iya tsuwa nan babu damuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halalta mana cin waye nan babu damuwa so su ne kawai jini guda biyu da Allah wa dauki zaki haramta mana ya halalta mana sannan sai ya ce walahabul kinziri da cin naman alhanzir naman alhanzir naman alhanzir shine naman alade ko yawa duk wanda ya san rayuwar alhanzir ya san rayuwa ce ta kazanta babu abin da shi bayyace komai zai ci kashi zai ci mushi zai ci juji zai ci komai in ya rasa kansa kasa zai rika diba ya ci in ya rasa komai sai ka shesa kullu shi a koshe yake bulbul amma naman sa wanda suka san naman nasa suka ce bai da dadi ko kwanan nan ko wani mun dan uwa mun tattaunawa da shi yace a tarabar nan sun je suna aikin neman kuɗi wani yazo yake bashi labarai yace da yana zuwa yace nama alade ya ci da nan sai sai naman kare ya ci sai ta bazai kara sai alade ba ai sai alade ba shi da dadi a cikin mutanen su fake nan masu cin wannan din shi da kansa yake rubuta cewa alade ba shi da dadi sannan kaga mafi yawan naman su kitse ne kitse kuma likitoci kullun suna jan kunnan mu likitoci suna jan kunnan mu cewa a wata kina akwai matsala a cikin sa sannan akwai kwayoyin cututtuka kala kala wanda mutum zai iya kamuwa wato kenan sannan mai yiwuwa rashin hankalinsa idan mutum ya zama shine abincinsa zai iya samun wannan wato kenan matsalar a kwakwalwarsa, ya zama bashi da iya tantance abu mai kyau da mummuna. Duk wanda yake yawanci zai zama bai da kyama ko menene kawai, ya zama hati bilailin kenan. To Allah sauka wa ma uhilla li ghayri llahi bihi, da abin da aka yanka masunan Allah, sunan wani Allah da shi, duk abin da aka ce an kwantar da shi an yanka shi ba da sunan Allah madaukakin sarki ba, to wannan ba za a ci ba, ba za a ci ba. Amma an yanka da sunan Allah din cikin abubuwan halal kenan fa, ba cikin kaman alhanzir ko na akwai abubuwan da suke an halalta mana mu ci, to wanda aka halalta mana sai aka yanka shi ba da sunan Allah ba, to ba za a ci ba. To kaman yadda a ce rago a yanka shi ba da sunan Allah ba, ba za a ci ba. Akwai a yanka ta ba da sunan Allah madaukakin sarki ba, ba za a ci ba, sai dai idan wanda ya yanka musulmi ne kuma ya manta bai abuci sunan Allah ba, wannan ba fatala za a iya ci. Mutum musulmi ya tashi yanka, dama kullum da sunan Allah yake yanka, ranar sai yanka ɗi kawai zai ashe bai masa sunan, bai sai bismillahin ba ba, to shi kenan wannan ba za a iya ci, tunda musulmi ne ya yanka za a iya ci. Amma ba za a ce yankan wanda ba musulmi ba, sannan ya halatta za a ci yankan mace, idan mace ta yanka da sunan Allah ya halatta za a ci, kamar yadda idan ahalli kitabi ya yanka da sunan Allah za a iya ci, amma wanda ba ahalli kitabi ba za a in ya yanka ba za a ci na masa ba. Wal munkanika, an haramta muku cin almunkanika, ita ce dabbar da aka shake ta suffocation, amma matse wuyanta har ta mutu saboda rashin iska, wannan abin ko a shake ta da igiya har ta mutu, wannan ake da kina sa wato kina almunkanika, to an haramta mana wato kina cin wannan abu. Wani lokaci a kasashen waje haka suke yi, idan suna so su yanka dabbobi da sai su sa musu hanya, sai a sa su a wani guri, sai a kokari a evacuating duk wata iska da take gurin, sai a suffocating din su duk sai su fadi su mutu. To idan mutum ya fahimci wannan, to haram ne ya ci wannan nama. Shi yasa wani lokaci musulmi suke shan wahala idan sun je kasashe irin su America, England, Japan, irin su Korea da sauransu, a wajen neman abin da za su ci na halal, musamman abin da ya shafi nama. Shi yasa za ka ga wasu masu kasuwanci sun ware guri sai sa alhalal ko kuma halal meat, saboda duk wani musulmi ya fahimci cewa akwai gurin da aka yanka nama da sunan Allah madaukakin sarki. Sadaka wani aiki da ita ta fi ta tara ta tara ta yaɗu wannan yan uwa musulmi da suka wannan kokarin har ya zama ya shiga cikin ko'ina. Sadaka duk wani nama da duk wani abinci, idan ka ɗauke shi ko biskit da kuke ci wannan, idan ka ɗauka za ka ga akwai abin da aka rubuta cikin lambar abin da za ka an zuwa alhalal, to wannan musulmi zai iya cin sa. Wanda kuma ka ga ba shi da wannan, ba yi wannan garanti ɗin. Wani lokaci ko a cikin biskit da muke ci yanzu a cikin ƙasa, ko irin abinci na chocolate mai na cikin leda haka irin wannan ɗin nan, kusan an fara tafiya cewa in dai ana son musulmi ya ci, sai an bi ka'idar yankansa da gyaransa da komai da komai, kuma sai an rubuta wannan alhalal ɗin a jiki, to shi kenan sai zama musulmi suna iya amfani da shi. Amma in ba haka ba, wato kenan za ka abin, na ga wani kamfani na kaji, rataye kaji kawai za a yi haka layi guda, in an kunna wuta sai tana tafiya da su haka, sai zo kan wani abu kawai sai ya naka haka sai ya daidai kawai, yana ferewa kawai, yana ferewa yana ferewa, can sai ka ja wani abu ya yi, in sun yi kewaye wani guri sai ya yanke wani kafa, ya wanke wani hannun, ya wanke wani yanke, har sai ya kusa cina su a haka, kawai ta da wuta za a yi sai tana tafiya. Dume rai da ta zo ta gurin wannan abu, in ta gogi abu shi kenan sai ya yanka ta, su je gurin wani abu ya fige ta, su je gurin wani abu ya yayyanka ta, da sauran sai da tsaf an gama sarrafa nama nan, babu maganin sunan Allah, babu maganin wato kenan addini musulunci a cikin sa. Shi yasa cin irin wannan naman da cin wannan abubuwan wanda yake ba abin ba, wani lokaci yana da matsala, musulmi duk inda yake sai ya yi taka tsantsan ya nemi ina ne an da halle yake, wallahu ta'ala a'lam. Wal muquza, Allah madaukakin sarki ya hana ku cin dabbar da aka raɗe ta da sanda ta mutu, kokarin ladatar da za a yi, ko tana cin a gari ko wani abaka buga mata sanda sai ta faɗi tana shirye-shirye kafin a yanka shi kenan ta riga ta mutu, to wannan an haranta ku ce, ko kuma aka jefe ta da dutse ko aka jefe ta da wani abu babba ya make ta, kaga yanzu kenan dabba da ta fito kan hanya mota ta zo ta duke ta, ba ta shiga cikin wannan ta fadi kafin ku nemo ka ku yanka, ta riga ta tafi ta zama mauƙuza kenan. To ita ma an haramta muku wato kenan cinta, ba za a ci ba. Wal mutaraddiya, wadda ta hauza ba ta faɗo, ta gangaro a sama sai ta abin nan, kun san akuya wani lokaci sai ta hauna ta hauna ta hauna, sai aka rashin sa'a sai ta tabbato ita ka kafin a Ankara wato kenan ta mutu. Kuma wanda suke hawa duwatsu, na taba ganin wani ƙauye nan kusa da Gadakan nan, nan na jihar Jos kusa da Gadakan, idan aka ce damina ta shiga sai su tattare duk dabbobin garin su kora su kan dutse. A kan dutse akwai ciyawa akwai ruwa, haka nan za su zanna ba ruwanka da wani kiyo. Dabbobin nan ba su sako sai da kaka, kowa je sako nasa, in ma ta haifu ta ga ita da ƴaƴanta suna binta da sauransu. To saboda haka to da za a yi rashin sa'a ta subuto daga kan dutsen in ta faɗi ta mutu, ita ake kiranta almutaraddiya. Duk inda ta hau ɗan wani tudu sai ta subuto ta faɗo, to in ta mutu wannan ita ne ake kiranta almutaraddiya, haramun lokaci tunda ba a yanka ba. Wal natiha, da wanda aka soke ta da kafo, dabba ta soki ƴar uwarta wato kenan da kafo ba Ankara ba har ta mutu, to wannan ita ma wato kenan haramun ne a ce. Kuma akala sabu, da abinda wato kenan dabbobin daji manya-manya suka ci, zaki ya kama ka tattalata ta abin da yake bar sauran ba za ka ci ba, kura ta kama ba za ka ci ba, duk abinda dabbar jeji da take cin nama ko suka kama suka kashe ko da ba su ci ba ko sun ci tunda ba a yanka shi da sunan Allah maɗaukakin sarki ba, ba za a ci ba illa ma zakaitun sai da abinda wata kenan ko sai yanka. Illa ma zakaitun, a nan malaman fiqhu suna da maganganu guda biyu a kai. Magana ta farko wanda Imamu na Malik ya tafi a kanta da sauran wanda suka tafi tare da shi, shi ne duk waɗannan dabbobin ko an same su da rai an yanka ba za a ci ba, illa ma zakaitun sai da dabba da kuka kamo ta lafiya da kalau ko ku kwantar kuka yanka ta dan ci. Saboda waccan ɗin ta zama abinda ake kira ma'u'ina alal mauti, abinda aka taimaka mata mutuwa. Duk wanda yake karatun risala ya san wanda yake wa ma'a'ana alal mauti, da dabbar da aka taimaka mata, dama mota ta buge ta tana shure-shure, ko ka yanka ta ko kar ka yanka ta automatically mutuwa za ta yi. Saboda haka idan ka yanka ta ka taimaka mata mutuwa da wuri, ko da ta faɗo daga sama, ko da aka soke ta da kafo, ko da aka buge ta da sanda, ko da aka shaƙe ta tana burburwa ta zo zaman mutum, in ka yanka ta ma za ta mutu, in baka yanka ta ba ma za ta mutu. Imamu na Maliki ce ba za a ci wannan dabbar ba, wannan shine mazhabinmu na Malikiya. Saboda haka ba za a ci ba, sai yake ne illa ma zakaitu, sai dai wanda kuka samu ku kwanta kuka yanka lafiya lafiya. Wasu daga cikin malamai ba su goyi bayan su akan wannan ba, musamman Imamu Shafi'i da sauransu da wanda suka tafi tare da shi suka ce a'a, wa'ancan ɗin ake nufi in ku illa ma adraktun fihi ruha summa zabahatun, shine ma'ana illa ma zakaitun ne. Idan kuka same ta tana shure-shure da ɗan sauran rai sai kuka yanka, shikenan da sauran bayan an yanka ta shura, eh ta shura eh shikenan sai ku ɗauka ku ci. Imamu Shafi'i ya ce za a abin da yawa za ka ga mutanenmu yawanci a nan duka mazhabar Malikiya muke, amma a wannan wurin kowa ya tsallake Malikiya kuma Shafi'iyya. Saboda Allah jikin garba Dauda da ranar akuya tana shure-shure a gidan nan Professor Ali Dauda, fadarar zaga zaga suka kama suka yanka suna kokarin gyarawa. Professor ya dawo ya garba me ya faru, Allah gashi gashi ya ce tana lafiya ta tana ranar kuma ne a haka nan suka yi zaga da aka tsada aka bi. Saboda ne ya dauki fassara yadda Imamu na Malik Allah madaukakin sarki ya yarda da shi wato kenan ya fassara, da haka naman nan suna jisa gani wato kenan ba a ce shi ba, wallahu ta'ala alam. To amma in mutum ya ci a yau ba za a ce masa yayi laifi ba, in kuma ya bari ba za a ce masa wato kenan yayi laifi ba, illa ma da kacin sai dai abinda wato kenan kuka kama kuka yanka. Kuma zubi ha'alan nusubi, da abinda aka yanka ta akan gunki, an nusuf shi na gunki, me yasa ake ce masa nusuf? Saboda ya zama nasbul a ayuni, idan aka zo aka kafa gunki anan to idan kowa yana kansa ya zama shine nusud din kenan to sukan dako gunki su zo su yan dabba su zo su yanka a gaban gunki din da sunan gunkin shikenan sai a tafi aje a ci ko kuma mutum sai mai kawo akuya sai gashi kawo sadaka a gunki sai a yanka idan aka yanka shikenan sai a yi wani tsafa-tsafa da ita shikenan sai wanda suka dauki daune wannan su zai su yanka su ci to ku musulmi idan aka yi hakan nan wato kenan ba za ku ci ba saboda mai an yanka ta da sunan gunki haramun ne wato kenan a musulmi ya ci duk inda aka gaba gunki ko a cikin ɗakin Ka'aba ne ko a wajen ko a ina ne Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku wato kenan ci don haka duk abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ba ba za a ci ba wa an tasaddimu sannan daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku wato kenan rantsuwa ko kuma neman sa'a bil azlami da kyauro shine kibiyoyi akwai wato kenan kamar neman sa'a ko duba ko wani abu makamancin wannan a zamanin jahiliya suna yin irin wannan idan aka kawo nusuf shine gunki kenan aka zo aka bina ko Allah ce ka annahu ila nusubin yufiduna ko kamar suna ta gaggawa zuwa gurin gunki kamar da ku kuke gaggawa zuwa masallaci in lokacin sallah yayi su kuma lokacin suna gaggawa zuwa gurin gunki in lokacin ibadar gunki ta yi za su ayyanka a salon su to a wannan gurin din sai a kawo abin kwari sai a saka sai a kawo kibiyoyi guda uku sai a saka a ciki sai a rubuta nahani rabbi a jikin daya sai a rubuta amarni barbi a jikin daya sai kuma sai a bar ta haka babu sai idan zaka yi aure zaka baka to gunki gashi ka dan kawo sadakar ka da komai da komai ka zubar to aure nake so ne yarinyan nan to da ka sai ka dauko ana ka kada ga aika rufe idan ka sai ka zaro daya in ka ga amara ni rabbi shikenan sai ka ci gaba wannan yarinya akwai albarka sai a ji a neme ta duk rigiman da za a yi in ka gana hani rabbi sai ka je ku bata dan auren ba zai yiwu ba in kuma ka dauko gufulun shikenan sai a ce kana da chance da zaka sake kadawa na biyu harka abin nan to wannan shine abin da suke a wannan lokacin na neman sa'a to Allah madaukakin sarki ya haramta wannan wasu daga cikin su sun imani da wannan amma Imran kai sai aka ce bai imani da wannan ba ko ba da lokacin da zai je daukan fansan ubansa sai ya je shi ya kada da ya zare sai ya ga da hari rabbi ya shiru sai sai mai ne sake kada da ya daga sai ya ga na hari yace lokana abuka kutila lama uktini Allah da ubanka aka kashe wallahi da ka hana ni a gunkin shoga Allah da ubanka aka kashe nace zan je dauko fansa Allah ba za ka hana ni ba sai ana o man za ka ce wani na hannu ya kakkariya watsa masa fuskarsa ya yi tafiyarsa to zo da haka kuma ana diskar da wannan abin da ake kiransa a tsira a tasha'umu bi tsira yadda suke a zamanin jahiliya shine wato kenan sai ka je ka gindi mishi sai ka kiru abinka sai tsuntsu ya zo ya zanna ya yi sai ka buga wani abu sai tsuntsu ya tsorita kai ku dama ne ma za ka fita in ya yi nan to automatically nan zaka fita da sassafe tsuntsu ya baka sa'a a nan in kuma nan yayi to nan zaka yi dolan ka duk inda yayi wato kenan zaka yi wannan gina ana kira sa at-tatayyur wannan yanda suke a cikin jahiliya wajen kokarin ganowa gaibi ganowa abin da ke alkhairi a gare su ko kuma wato kenan sharri a cikin su to yanzu mu ba jahiliya muke ba muna cikin musulunci irin wa'annan abubuwan suna shishigo mana wani lokaci da wayo sai a turgo da wata hanyar da za a zo a murda maka nuna maka na musulunci ne a daba gaban wani yana irin wannan idan sai aka za ka rubuta takarda wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara sanan gefe sai aka rubuta wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara a tsakiya sai aka kuri saboda haka sai a samu carbi sai a zo a tsora haka yana iya taba a tsakiyar sai a karanta wani a karanta wasu ayoyi a karanta wani abin sai a daga tarbin nan a hankali haka sai a dan kada shi to ya ga hada shi in aka ga yana haka yana oscillating ko bangaren wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu sai a bashi fasara alkhairi bi abu in ko ya kusura yayi surin haka ومن يعمل رزق الله زفتي شر يره saboda haka yanzu wannan abin sharri ne kaga ba Allah ne ya ga maka haka ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku yi da Allah cewa in kai wannan abu akwai alkhairi ko akwai sharri ba amma wasu dan dabaru ne aka yi take da sai abin sai zama me sai a hukunci da wannan yanzu mutum zai zama very convinced cewa alqur'ani akai amfani da shi ba ku ba haka bane ko kuma sai a ce to rufe idon ka sai ka rufe idon ka sai ka rufe qur'ani haka sai alqur'ani fa sai can sai a bude da an bude haka at random wannan shafin da farko sai ka zo ayin farko mai take magana aiki alkhairi ko sharri in alkhairi ne shi kenan sai ka je ka tuna da wannan aiki in sharri ne kuma shi kenan wannan abu ba zai yiwu ba ba fa kun yi da Allah ba cewa in ka je kai sharri ne zai same ka ko kuma wato kenan alkhairi kokarin mutane ne wajen kokarin ganowa wato kenan asiri sirrin abinda yake gaibi kamar yadda mutanen jahiliya suka yi a irin nasu jahiliyar yanzu ma musulmi ba da mu irin namu na abin ko abu waqidin laysi yace anai zasu idda Allah na ilahun kama lahum aliha ko yau kamar yadda mutanen annabi Musa alayhi salatu wasallam suka ce masa ne ya Musa o ki sunne suka ce ya Musa ja Allah na ilahun ko kama lahum aliha abu waqidin laysi suka ce ya rasulullahi idda Allah na zati almatin kama lahum zati almatin yace ai wannan dama jahiliya ne haka to yanzu kuma abin nan ko kuma a ce maka wannan kuriyar annabi Daniel sai ai wannan abai wannan abai wannan abai duk dai wata hanyar da za a gano wani gaibi dan a aiwatar ko wani sharri dan a tsere masa da dabara da sauransu duka wannan baya ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana yace idza hamma ahadukum bi amri falyastakir rabbahu sab'a marratin in ɗayan ku ya himmatu zai wani aiki ba ubangiji sa zabi sau sau bakwai suka ce yaro zai zabi ya ce to yace dan mutun ya je alwala ya zo ya salla sai ya roki Allah ta Allahumma in kana hadal amr khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqad irfu ya sarfu li thumma barik li fihi ya Allah in wannan al'amari alkhairi ne a gare ni a addini na da duniya ta da lahira ta Allah ka kaddara mu wa in kunta ta'lamu sharran li in ka san wani abu sharri ne Allah madaukakin sarki fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifu anni wa sarrini anhu Allah ka nisantar da ni wannan abun shi ma ka nisantar ni ma ka nisantar da shi da ni da shi summa me summa birli alkhaira haythu kana yawa in sharri ne ka nisantar da ni shi ka nisantar da shi da ni sannan kuma ka kaddara min na alkhairin haythu kana a duk inda yake kaga ka bawa Allah cikakken zabi duk inda yake kawai alherin kake nema shikenan sai ka ji ba Allah abinda duk kaga ya faru sai kadara hakan nan Allah madaukakin sarki shi ya zaba maka to wannan shine abinda amin wani sahabi yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna ayatan min al-qur'an yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya mana al-qur'ani haka yake koya mana istikhara wani sahabi yake cewa kai har kayayyakin gidan mu ma muka sa istikhara yau miyar kuka da nasa tura ta zalihe da ne ko mai buga raka asali ko bai Allah da gudu bai ina in ni ya yi zikira ce sai ya malam bai kuka tace hawa bai gida ai ya kuwa za a yi to sai ya hakura to da sai kaddara ita ta tafi alkhairi to sai so da ya bi wa Allah madaukakin sarki wato kinan a zai to da ka Allah madaukakin sarki anan yace ya haranta muku an tasaksimu bil azlani ku yi amfani da kibiya wajen nemo wa gaibi da ko wani dabara ko wani irin wayo ko a sashi da sunan addini ko ba a sashi da addini ba kuma kaga yanzu wannan har yanzu ya hana mutane su je gurin bokaye dan neman gaibi ne shi ma ko ya hana mutane su je neman bokaye sawa'un bokayen asalin wanda ba musulmi bane ko kuma wanda suke amfani da sunan musulunci suke bokanci wanda za su amfani da sunan musulunci sai su maka abin nan sai su maka an duba maka aika zani aika zani da sauransu an baka sa'a ko kuma ga maka gaibi Allah wa rabbika sarki ya tawaka Allah ya zalikum fiskun yin haka fasikanci ne zalikum fiskun yin hakan a gare ku wato kenan fasikanci ne dan haka karku al yauma Allah madaukakin sarki yau din nan da kuke muke tare da ku kuke jina ya isa allazina kafaru min dinikum wallahi kafirai sun yake kauna akan za su ci nasara akan addinin ku wannan a lokacin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam na ban kwana hajjinsa na ƙarshe. Allah maɗaukakin sarki, dama mun ce suratul ma'ida tana daga cikin ayoyin da suka so surar da suka sa sura ƙarshe ce. Yawwa, a surance babu wata sura da ta zo wata kenan bayan ta. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ce yau din nan da biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sake dawo aikin hajji kenan ko? Yace ya isa allazina kafaru min wallahi kafirai sun yanke kauna ba za su taɓa cin nasara akan addinin ku ba. Ba za su taɓa cin nasara akan ku ba. Saboda kafiran duniya sun buga sun bar annabi sallallahu alaihi wasallam. Makka ta haƙura ta bi. Ta'ifa ta bi. Ina ne ta bi? Ina ne ta bi? Duk wani kafiri Allah maɗaukakin sarki dama yace sanulke fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi. Duk kafirai sai na tsorata su. Saboda shirkar da suke yi don haka ko ku riƙe addinin musulunci daga yau kafirai sun yanke kauna ba za su taɓa cin nasara akan ku ba. Za su taɓa cin nasara akan ku ba. Abinda malaman tafsiri suka ce a wannan hakika abinda Allah ya sanya wa kafirai kenan a wannan lokacin har duniya ta nade in musulmi za su riƙe addini kafirai za su cin nasara akan su ba. Ba za su cin nasara. Wallahi ja'ala Allahu lilmu'minina ala kafirina sabila. Ko? Yawwa, duk da cewa wasu malamai suka ce a lahira take aiki. Amma a duniyar ma in kun riƙe asbab to har yanzu za ta yi aiki a nan duniya. Don haka idan ka ga kafirai sun ci nasara akan mu'mini to kenan mu'mini sun yi saura. To da haka ba za a bin ba. Akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaydan ya yanke kauna ba zai sake bin sa a cikin fadin jaziratul arab ba. Wato kenan kasan Saudiya a wannan lokacin. Yace amma duk da haka zai yadda a bisha wasu ƴan ƙananan abuwa. Amma yanke kauna yayi. Su ma kafiran yanke kauna suka yi. Idan kuka yi sakaci akwai ranar da za su dawo da kaunar kuma. To duran da suka dawo da kaunar kuma suna ga za su ci nasara a kanku. To da nan za su fara lena ku. Da nan za su fara ɗaga muku kala in kun yi kaza za su ce san ba su yadda ba. San ba su yadda ba. Ai kaza 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 kaza. To in kuma kuka tsorita to ku kuma sai ku fara yanke kauna. Mun gane wannan? Amma yanzu dai Allah yace ya isa allazina kafaru min dinikum kafirai sun yanke kaunan za su samu nasara akan wato kina akan ku akan kan al'amarin addinin ku. Don haka daga yau zan ga muku shawara fala tafshawu kar ku sake jin tsoron su to shan ku ji tsorona. Kar ku sake jin tsoron kafirai ku ji tsorona in ji Allah maɗaukakin sarki. Don haka kenan yanzu al-matlub minan nas aw min al-muslimin abinda ake nema a gurin musulmi shine su ji tsoron Allah a cikin lamuran su. Idan sun ji tsoron Allah a cikin lamarin su Allah maɗaukakin sarki sai ya kasance shi nasu ne. Sai ya zama shi ne waliyin su kaje Allahu waliyul ladzina amanu. Allah shi ne majibincin al'amarin su. To in Allah ya jibinci lamarin su to ba mai cin nasara kan su. Ko? In yansurkum Allahu fala ghaliba lahu. Fala ghaliba. In dai Allah zai taimaka muku ba za a ci nasara akan ku ba. Saboda haka kar ku yi abin da zai janye hannunsa a kanku wa in yakzulkum. Famadzal ladzina yansurkum min ba'di. Ba wanda zai taimaka ku bayan Allah. In Allah ya janye hannunka sa a kanku wani ba zai iya taimaka muku ba. Ba za ku taɓa cin nasara a rayuwa ba. Musulmi ba zai taɓa cin nasara a rayuwa ba in dai Allah ya janye masa. Arnan ba za su taimaka masa ba. Saboda haka hakuri da bin Allah maɗaukakin sarki shi ne wato kene ne. Tafi. Al yawma Allah maɗaukakin sarki ce yau din nan a wannan rana ta Arfa hajjin ban kwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akmaltu lakum dinakum wallahi na kammala muku addininku kenan kaga addinin musulunci ya cika cacaf a wannan lokacin ya kammala. In ya kammala bai zama babu wato kenan na kasu kenan babu sauran tawaya dangane da addinin musulunci. Alloma akmaltu lakum dinakum na kammala muku kenan yanzu akwai wani abin da bai zo ba. Babu abin da bai zo ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo ya tara su ya yi musu wa'azi. Wa'azin da suka tsorita sosai sai da suka zo suna kuka da hawaye. Irbad ibn Sari ya ce mauqizatan wajilat min halqulub wa'azin da zuciyar mu sai da ta raunana wa zarafat min haluyun idanun mu sai da suka kuwa. Sannan da karshe sai suka ce ya rasulullahi ka annahu mauqizatun muwazzi'in kamar wannan anya ku ba wa'azin ne ban kwana kake mana ba. Ya ce musu haka ne. To in ku haka ne fa ausina ka mana wasiya. Sai ya ce musu me wasiku bi taqwa Allahi ko ina muku wasiya ku ji tsoron Allah wa ɗaukakin sarki. Daga ƙarshe sai ya ce musu wa iyyakum wa mudafatil umur na ja kunnan ku duk addinin da zai biyo baya fararen addini wanda yanzu babu shi ina jan ku hankalinku kar ku yi wannan. Wa iyyakum ومودفاتل امور ناجا نايم كوكا شيدي فارارين ابوبوا دا زاسو دا سونن اديني وندا يو بابو سو ما دكون نكو اكن ونا عبد الله بن مسعود يكي تيوا فما لم يكن دين يوم اذا فلا يكون دينا ابدا دو ابيندا ا ونن رانا با اديني بني تو بزي زم فا اديني با sai kuma dini sai ko da ka kuni san ci wannan sosai ya ku da satul umur sai na kullu mudda sai bid'a ko kullu bid'ati dalala ko kullu dalalati finna sai da ka ga in mutum mai hankali ya tunani sai ya zama ya tadaita abubuwarsa akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar din da yau Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum na kammala muku wato kenan addinu na kammala shi babu sauran tawaya wannan mun ta alaikum ni'mati kuma na cikamta muku ni'mata daga ran nan kuma babu wani aya da ta sake sauka ta zo da wani umurni ko hanyi babu shi har annabi sallallahu alaihi wasallam duniya babu idan kaga aya ta sauka sai dai wai tunatarwa mai wa'azi akan abin da dama aka riga aka sanar kamar da wasu malami suke cewa ayar da ta sauka a karshe ita ce wadda take jawo wataku yawman turja'un fihi ila Allah ثم توفى كل الناس ما كسبوهم لا يظلمون ita ce aya ta karshe kuma a ayance ba a sura ba Allah yace ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa gurin Allah saboda kar ku kirkiro sabon addini ku zo ku sako mana cikin musulunci kuma ku ce Allah ba da ku sai ya karba ranar lahira zaman ku lafiya kowaye ya zo da shi in dai sabon addini ne shikenan inda malamai suke cewa in aka zo da wani sabon addini sai ka ce law kana khairan la sabaquna ilayhi inda wannan sabon abin da kuka zo da shi alheri ne wallahi da na farkon su riga mu to amma kaga ba su riga mu ba ko waradisu lakum alislam dinan sannan na zaba muku addinin musulunci na yarda shine addinin da na zaba muku babu wani addini bayan musulunci wanda yake a gurin Allah madaukakin sarki tabbace Allah madaukakin sarki inna dinan inda Allahi alislam alislam faman idra duk wanda ya zama ya takura ya kuntata sai ma kuma satin ayunwa ya shiga halin kakanika ya takura ga yunwa gare mu da tanfi da isin ba mai gangancin zunubi ba ba mai yin ganganci ba sai ya zama an haramta muku mai tatu an harata muku damu an harata muku munkalikatu da mawquzatu da mutaraddiyatu da nasihatu da ma akalat rubu ko da ma zubiha ala nusubi duk wa'annan an haramta amma sai mutun ya rufe abinci kwata kwata sai dai su din amma fa ba mai neman yin sabon Allah madaukakin sarki ba to ya halatta ya ci gwargwadon yanda zai kawar da wannan damuwar ta wannan lokacin kuma in ya cin fa inna Allaha ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai tsananin gafara ne da kuma jin kai za mu dakata nan kusa da lokaci abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya gana da mu ya kuma ba mu ikon aikatawa abinda muka kusa da Allah gana da mu kusuran ba mu ikon gyarawa الحمد لله.